بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iyayenmu mata na wannan gari da kwa daga wannan masallaci ko cibiya ta Usman bin Affan, bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, ina yi mana barka da haɗuwanmu a wannan safiya, wato safiyar Juma'a wadda ta yi daidai da 24 ga watan Zulhijja, hijiran ma'aiki annabin tsira na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, lissafin sa yau shekara 1446. Wannan ya yi daidai da 20 ga watan 6 shekarar Bature 2025. A wannan safiya, Allah cikin tsarinsa ya kaddara haduwa domin tunatar da kawunanmu al'amarin da ya shafi rayuwarmu da addininmu. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya mana albarka a cikin wannan taro, ya kuma amfanar da mu abin da za mu ji. Kamar yadda aka umarce ni kafin zuwan malam da zai yi mana wa'azi, zan ja hankalinmu musamman iyayenmu mata game da wasu bayanai da za su taimaka wa rayuwarmu, musamman a wani stage mafi muhimmanci a rayuwar ƙiyamaci. Kamar yadda muka sani, malamai suna kasafta rayuwar ƙiyamaci wato mataki-mataki. Akwai matakin da take a matsayin ɗiya ko ɗaya a wajen iyayenta. A wannan hali, iyayenta za su riƙa kula da komai nata, buƙatunta, cinta, shanta da sauran al'amura na gudanar da rayuwa na yau da kullum. Daga cikin matakan rayuwar ɗiya mace, akwai lokacin da za ta samu kanta a halin wato tana gidan aure, a matsayin mata aure, wadda a wannan lokacin ta koma rayuwa tare da wani ɗa namiji wanda shi ne a matsayin mijinta, da haka ɗawainiyar rayuwanta sun koma wuyan shi wannan mijin nata. To, wannan gaɓar rayuwar ƙiyama ce, kusan za ka iya cewa shi ne mafi muhimmanci ga kowace mace, sai kuma rayuwar idan ta zama uwa, wacce ita da yanzu take renon ‘ya’ya. To, amma za ka lura cewa shi waɗannan guda biyun na ƙarshe, to duk suna da alaƙa ne a gidan aure, domin a nan ne inda ake sa ran za ta samu ‘ya’ya, ta yi tarbiyyarsu ita ma, har su ma su wayi gari, su zama abin alfahari a cikin al’umma. So, wannan stage ɗin rayuwar mace idan tana gidan aure, mene ne yake taimakawa samun ingantacciyar zama wanda zai ba ta farin ciki a rayuwarta, kuma ya bata kwanciyar hankali wanda shine gayar abin da ake bukata. Sabani irin yadda ake ganin wasu wato rayuwa wanda babu dadi, a halin kuma abinda aka yi tsammani shine a samu natsuwa a lokacin da aka ce an aurar da ita. To menene abubuwan da ke taimakawa ingantacciyar rayuwa a halin da mace take a gidan mijinta? Abu na farko, yana da kyau mu gane cewa sanin manufar aure shine abu mafi girma da yake taimakawa samun ingancin rayuwa a gidan aure. Amma abin takaici a yau, mafiya yawan ma'aurata ko wasu daga cikinsu ba ma sa sanin menene asali manufan aure. Kawai abin da suke tunani, ai tunda wacce ƙawana ta yi, to ni ma ina son in yi. Abin da suke tunani, ai kawai dan a ce yau na wayi gari, ni ma ina ɗaki na. Abin da ake tunani shine kawai yau a ce ina samun wanda muke mu'amala ta ainihin wato aure da shi. Wannan shine tunani da dama da yake cikin kwakwalen ma'aurata. Wannan yake sa tun farko to basu ma san menene hadafin auren ba, shi yasa idan sun je ba za su iya samo wa kansa abin da ake bukata na kyakkyawan zamantakewa a gidan aure ba. Da haka idan muka dubi nassoshi na shari'a tun daga fadin Allah maɗaukakin sarki game da qadiyan Annabi Adam, da Allah maɗaukakin sarki ya halicci matarsa daga haƙarƙarinsa a lokacin da aka umarce shi ya zauna aljanna, sai Allah ya haɗa shi da abokiyar zama wadda za su gudanar da rayuwa tare. To konseptin na farko shine mu gane cewa shi ɗabi'ar ɗan Adam ko kuma ɗabi'an jinsi wato na namiji da mace baya samun cikakken natsuwa har sai yana tare da ainihin wato abokin rayuwarsa. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce ne litaskunu ilaiha. Yana daga cikin ayoyin Allah tsarinsa da kuma yadda ya shirya rayuwar ɗan Adam shine ya halicci abokiyar zaman shi daga jikinsa. Shine wancan tarihin Annabi Adam da Allah ya halicci matar shi daga haƙarƙarinsa. Da Allah ya ce mishi kulna ya Adamu sukun anta, sai ya ce wa zawjuka aljanna. Ya kai Annabi Adam shiga aljanna je kai rayuwa a ciki, to amma dan rayuwar ta maka dadi, sai Allah ya ce wa zawjuka, da kai da matarka. Ai inda rayuwar zai tafi a hakan kadai, to Annabi Adam zai buƙaci mana shi kadai zai za a umarce shi ya rayuwa a cikin aljanna. Da haka sai Allah ya ce da aka halicci abokiyar zaman shi wannan jinsin ɗan Adam mutum daga jikinsa, to an yi haka ne domin sai Allah ya ce litaskunu ilaiha, ku samu sakina. Idan aka ce sakina ne ake nufi shine natsuwa. Ta dubi yadda muka zauna din ne yanzu zaka ga kowa sakana kullu shakhsin, kowane mutum ya natsu a inda yake. To ba wai irin wannan natsuwa na zama da muka yi gale haka shi ake nufi ba, a'a, natsuwa psychologically, ta yadda duk wani abu da zai kawo maka imbalance a cikin kwakwalwanka ko zuciyanka to za a kauda maka da shi. Ba shi kaga akwai abubuwa da yawa da kake bukata a karkashin irin wannan rayuwa. Allah ya ce litaskunu ilaiha, domin ka samu natsuwa izuwa gare ta. Wato ita mace asalinta to tana samar da natsuwa ne ga abokin rayuwarta, shine mijinta. Wannan shine concept din da zamu fahimta a lokacin da manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya nufi zai aiko shi a matsayin shi na manzo. Kun tuna a tarihi da malamai suke bamu cewa dab da za a aiko shi a matsayin sa na annabi, manzon Allah sai Allah ya kimsa mishi sha'awan kadaici, bai san ya rinka cudani da mutane. Da haka sai ya rinka komawa waje guda sai ya natsu, har ya gano wani kogo a cikin kogunan duwatsun Makka da ake cewa Gharu Hira. Duk kun san kissan aiko sau, saboda ya rinka shiga cikin wannan kogon shi kadai, ba hayaniya, ba ainihin wato damu, ba ganin abubuwa da ke kawai suke komowa, sai je shiga kogon shi kadai ya tahannafu sai ya rinka yin tintintini game da wato rayuwar al'umma. Ashe a wannan lokacin Allah na shirya zuciyar shi ne domin za a bashi aikin ya zo ya tarbiyyar duniya gabaki daya. Da haka manzo Allah in ya shiga cikin kogon sai ya rinka yin al'ajabi game da rayuwar mutane. Ya aka yi mutane suke rayuwa mara tsari, mara kan gado, na zalunci, na sama ya danna na ƙasa, me ya kamata? To a daidai wannan lokacin kuma sai ya rinka yin mafarki, wanda idan ya kwanta bacci ya yi mafarkin ya ga wani abu gari na wayewa sai kuma ya ga tabbacin wannan abin ya kasance. Shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin wannan kogo shi kadai, wani lokacin ma sai ya je ya kwana da kwanaki. Matarsa Khadija, Allah ya ƙara mata yadda, ita take shirya mishi guzuri na abin da zai rinka bukata a daidai wannan lokacin. Ma'ana kamar ya tafi boarding school kenan ko? Ya kuka ga ake shirya yara an za su tafi boarding school, sai a sa musu ɗan abinci, ɗan cincin, biskit haka dai, wanda zai ɗebe mishi kewa a can inda zai je zaman kadaici. To Khadija ita take shirya wa manzon Allah irin waɗannan abubuwa. To Annabi wata rana yana cikin wannan kogo, me ya faru? A ranar da za a fara aiko mishi wahayi daga Allah, sai Allah ya kiro mishi mala'ika Jibril. Mala'ika Jibril ya zo a sifan shi na mala'ika. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatsam, sai ya ga wani halitta ya shigo mishi cikin wannan kogon, halittar da bai taba gani a rayuwar shi ba. Hankalin manzon Allah ya tashi, gaban shi ya fadi. To wani abin razani kuma, sai wannan mala'ikan kuma ya rinka tsorata shi, yana daka mishi tsawa, yana ce mishi ne ikra, karanta. Me kake tunani kawai yanzu kamar koda ɗalibi ne a makaranta, ka dai ga ya saba da malaman shi ko? Sai ka ga malam ya shigo da dogon dorina haka bulala, ya tsaya kanka ya ce karanta inji, ai za ka ji wani ɗan wato wani ɗan confusion haka ko? To balantana wannan halitta Annabi bai ma taɓa ganin shi ba. Da haka ya shigo mishi cikin wannan kogo yana cewa ikra, manzo Allah ya firgita ya tsorata, sai ya rinka cewa ma ana biqari, ai ni ban iya wani karatu ba, ba kuma koya mu wani abu ba, me zan karanta ne? Ya ƙara daka mishi tsawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ghattani, sai ya shako ni, kaji fa, wato ba ma daka mishi tsawon ba kadai, sai da ya makure shi ya shake shi, yace hatta balaga minni aljahd, wallahi gaba ɗaya sai da na galabaita. Summa arsalani, sannan sai ya jefar da ni, ya ƙara cewa ikra sau uku, yana ce mishi ya karanta. Manzon Allah gaba ɗaya ya zama destabilized. Daga ƙarshe ya karanta mishi waɗannan ayoyi guda biyar na farkon suratu Alaq, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice dai, sai wannan halittar kawai yace sai ya bace mishi, sai ya daina ganin shi. To yanzu me kuke tunani, wanda ya samu kansa irin wannan hali, sai kuma wannan abin da yazo sai ya bace, zai ci gaba da zama a wajen? Ai kawai sai ya fita a guje, shine kafa mai naci babba ka bake ran ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita a guje, yanzu me kuke tunani? Abinda zai zo mishi a tunani shine ina ne zai je ya samu natsuwa. Wannan shine muhallin shahiri ya ne mana wannan tariya. Ina manzon Allah ya nufa a lokacin da ya fito daga kogon, sai ya koma gida wajen wa? Wajen matan shi Khadija al-Kubra. Annabi na shiga gidan ya shigo mata a gigice, ita ma irin yadda bata saba gani ba. To da yake kamar yadda muka ce asali daga cikin manufar wato mace a matsayinta na matan aure shine ta samarwa da mijinta natsuwa, shi yasa Allah ya ce litaskunu ilaiha. Ina fatan kuna fahimtar concept din. Shikenan da ta shigo da ya ga da ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a gigice, to ita ce ta yi amfani da wannan ɗabi'a da Allah ya yi wa mata na iya kwantarwa da miji hankali, sai ta natsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me kuke tunani a daidai wannan lokacin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya iske ta, kuma ita sai ta ƙara tada mishi hankali, zai samu natsuwan da yake bukata? To ashe ya kamata mu gane daga cikin manufa mafi girma na ainihin wato aure, akwai gane cewa dalili ne na ainihin wato samar da natsuwa a cikin rayuwarmu. da haka mata ku rike wannan a matsayin makami ne muhimmanci wanda Allah ya danka a hannunku kuma za ku yi amfani da shi ne a gidajen aure. Da haka duk matar da ta dubi kanta ta ga cewa ita ba ta zame wa mijinta kwanciyar hankali da natsuwa, to ta gane cewa ta yi failing wannan hikimar da su sa Allah Maɗaukakin Sarki ya ce a aure ta a matsayin mata aure. Wa ma aktharuhunna, mata da yawa ko a yau su da kansu sun san su ba kwanciyar hankali ne ga mazajensu ba, har ya kai ga akwai mazajen da nesancan matansu ma suke yi in dai suna son su zauna lafiya, amma da zarar sun zo kusa to tashin hankali ne, fitina ne, balbali ne da bala'i, Allah ya tsare. To kaga wannan mata to lallai ta yi failing, ma'ana ta fadi wannan matsayi da Allah Maɗaukakin Sarki ya nufi su kasance a ciki na samar da natsuwa. Sai Allah ya ce litaskunu ilaiha, domin ku samu natsuwa zuwa gare su su matan. Sai ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kun ji kuma hikimomi na gaba ko kuma manufofi na gaba na yin wato zamantakewa a aure. Allah ya ce waja'ala bainakum mawadda, sannan muka sanya love and affection, kauna da soyayya muka sanya a tsakankaninku. Ku duba a can da aka faɗi hadafin farko, sai Allah ya ce litaskunu ilaiha, ku kiyaye. Ina son ku gane menene balagan Alkur'ani da Allah Maɗaukakin Sarki ya tashi faɗin samun natsuwa da sakina. Sai ce a samu tattare da su matan nan, me yasa ba a yi dividing ɗin shi ba, a sharing ɗin shi equally, cewa menene litaskunu ila anfusikuma. Allah ya sa kun fahimta, saboda ɓangaren mace a nan ne ya fi carrying weight, ita ake buƙatar ta yi wannan. Amma da aka zo wajen soyayya fa, sai Allah ya ce waja'ala bainakuma mawadda, sai aka sanya ƙauna a tsakankaninku. Saboda nan kuma ana son ya zama wato reciprocal ne, a samu ƙauna daga mace a samu daga namiji. Shi a babin ƙauna to bai rinjaya ɓangare ɗaya ba, duka ake son su nuna wa juna ƙauna. To sai dai abin mamaki a nan ma, da dama ma'aurata a yau soyayyarsu da cewa I love you ɗinsu duka ana yi ne kafin a ɗaura aure. Haka ne ko ba haka bane jama'a? Daga sadda aka ɗaura aure shikenan, sai dai kuma a zo ana ta ainihin wato murtikewa juna fuska, wannan ba daidai bane jama'a. Ai wannan da kuka yi kafin auren nan kamata yi a ce wannan samfoti ne, asalin I love you ɗin sai kun haɗu, amma kuma the reverse is the case. Wannan abin takaici ne kwarai da gaske, da haka ya kamata mu fahimci wannan concept ɗin, sannan kuma mu gyara wannan error da muke committing a zamantakewan auratayyanmu. Wannan na daga cikin abin da yake nesanta samun natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar aure da ma'aurata suke yi a zamani a yau. Da haka wannan soyayyar a cikin komai ake son a fahimci haka. To amma kuma idan za a yi soyayyar, a gane cewa to ɗan adam fatara yake bai cika goma ba. Ma'ana duk yadda kake ganin surar shi, duk yadda ya rinka nuna maka halayen shi, shi ma duk yadda yake ganin suranta, yake ganin halayenta a lokacin da suke wato neman juna kafin a aurar wa junansu da shi, to a daidai lokacin su sa a the back of their mind cewa akwai wuraren da yake da naƙasu, shi ma ya sa a ran shi cewa akwai wuraren da take da naƙasa. Wannan sura na halitta da yake gani physical da ke burge shi, to wata rana fa bayan aure zai iya ganin wani part of wannan suran wanda kuma zai ji baya bai burge shi ba. Ina fata an gane. Saboda ne, saboda rayuwar ɗan adam ai ci gaba yake yi, ba tsaye yake kaman dutse ba. Shine yadda kaga fatan jikinta a yau, wannan fatan ta burge ka, kaga fuskanta, fuskan ta kayar da kai. Ana fahimta ko? Kaga gashin kanta ya ainihin wato kwantar maka da hankali, to ka gane cewa fatan yau da gobe zai sauyar da shi. Fuskan nan zai canza daga yadda kake, kai wala Allah ma ba wai sai ta yi shekaru ba, daga sanda ta samu juna biyu yadda fuskan yake ajiya ba haka za ka gani a yau ba yau sai kaga duk sun kumbura hancin da kake gani siriri sai ga yau sun yi fadi kaga an fara samun matsala kenan to in baka fahimci wannan ba baka gane hadafin aure ba wannan su ne abubuwa masu wato kanana kanana amma kuma su suke janyo wato wannan rashin samun natsuwa da ba ma yi a gidajen aurenmu amma duk wanda ya san wannan manufar to zai fahimci concept din to da Allah ya tashi cika shi bayani a karkashin wannan ayan sai ya ce wa rahma sannan har ila yau a tsakankaninku mun sanya jin kai kuma da tausayi wannan shine abu na karshe da aka ambata a cikin wannan ayan ma'ana bayan kun gane cewa akwai buƙatar ku samarwa da junanku natsuwa da aminci da kwanciyar hankali sannan kuma ku nuna wa junanku kauna da soyayya to akwai kuma buƙatar ku gane cewa tausayi a tsakanin junanku to wajibi ne to wannan tausayin ko to shine babban makami da yake samar da zama lafiya a gidan aure jama'a an gane wannan ne kyau ko shine a daidai lokacin da matarka ta yi maka abin da ba daidai ba idan kana da wannan tausayi a zuciyarka to sai kaga ka yi overlooking ka yi hakuri akan abin da ta yi maka idan ke ma kika ga wani abu da bai baki so tattare da shi wannan tausayin zai sa ki tausaya mishi ki tuna irin abubuwan da yake miki na alkhairai tunda aka dauko ki daga gidanku aka dawo da ke karkashin shi ya rinka dawainiya akan ki ya je siyan miki babban gida ya zaunar da ke a ciki ko ya gina da kansa ko ya je miƙa maƙudan kuɗi aka bashi daman ya zauna na wani lokaci ba shine haya ba haka fa ya rinka yin wannan ba ji ba gani duk inda yake neman wani abu a rayuwar shi to ke yake fara sawa a lissafi idan zai siya mota sai ya fara tunanin wanne ne zai wadace ni ni da iyalina haka ne ko ba haka bane madadin a da yawon shi yake a ƙasa duk inda zai je kawai zai tsaye da express ne ya hau amma yanzu tunda ya kawo ki sai ya fara tunanin mashin ya kamata in siya ne a to in na dauko matana a mashin in aka fara ruwan sama fa sai ya fara tunanin bari in shiga adashi in siya mota ne ba haka bane duk wannan saboda ke tsakani da Allah yau dan ya miki ba daidai ba bai kamata ki tuna waɗannan alkhairan ki ji tausayin shi ba ki yi tunanin irin fafutuka da yake yi in ya fita waje duk wani wahala yayi saboda ke duk wani faɗi tashi yayi duk saboda ke duk wani wulakanci za a yi mishi amma ya hakura saboda yana son ya samu miki abin da zai samu miki da natsuwa to in kin tuna wannan to sai ki tuna lallai abin da yayi min na alkhairi sun sha gaban abin nan da nake ganin kamar yayi min da ya bata min rai sai ki ji tausayin shi sai ki hakuri to duk gidan auren da aka samu waɗannan ainihin wato manufofin nan da Qur'ani ya zayyana wallahi za a yi zaman kwanciyar hankali a wannan gida amma kamar yadda nake tun farko babu fa inda za a zauna a ce ba a samun sabani ba zai taba yiwuwa ba saboda sabanin farko da ya kamata ku gane cewa lallai rayuwarku ba zai tafi ba sai da sabani shine irin ku ba ɗaya ba kamanka ba haka ita take ba ita ma kamarta ba haka kake ba ashe kun saba daga halittan ku ko to haka tunanin ku zai saba haka halayyan ku za su saba haka irin abin da kowa ke sha'awa da kowa yake ki duk za su saba amma in kuna da waɗannan manufofin nan da muka bayyana musamman waɗannan guda uku to daga nan ne za ku riƙa kusantan ra'ayoyin juna kuna yi wa juna uzuri kuna koya wa kanku ƙaunan abin da ɗayanku yake da shi da ke ba ki da shi shi yasa da dama wasu ma'auratan sai bayan an yi aure sai ku ga mijin ya fara wasu sababbin halaye saboda me matar ta tirsasa shi ya koya ita ma sai ku ganta da sababbin ɗabi'u saboda me ta zauna da mijin ta koya a wajen shi shine sai ka ji kawaye ko iyaye suna cewa o wancan yanzu ke kike kaza da ba mu san ki da hakan ba shine ta koya a wajen shi yayi grooming ɗinta shi yasa ake ce ma ango group din aiko ma'ana ya tarbiyantar da ita akai to wannan shine a matakin farko mu fahimci manufar da ke cikin wannan zamantakewa na aure abu na biyu mu gane cewa to su fa zaman aure tsakanin miji da mata to akwai wasu mas'uliya masu girma da ake buƙatar kowanne ya sauke wa juna. Menene wannan mas'uliyar? Shine taimakekeniya. Ma'ana an zo ne domin a taimaki juna. Kamar yadda nace, saboda yana buƙatan ki, ke ma kina buƙatar shi. Babu wanda ya wadata daga wani. In ba haka ba, me yasa za a yi auren tun farko? In ba haka ba, Annabi Adam me yasa aka halitta mishi Hawwa'u? Da haka kowa na buƙatan juna. Mu fahimci wannan. Sannan wannan tunanin zai sa mu rinka kai zuwa ga gaci. Idan muka gane cewa to mijina aiki kaza da yake yi, ga irin abubuwan da suke taimaka mishi a wajen aikin shi, ni kuma na iya ɓangare kaza a ciki, sai ya rinka taimakon shi a kai. Misali, in buga misali da irin wannan sana'ar su malam ko, don su ne suke tsaka mai wuya da iyalansu a kan haka. Mata da dama in suna ganin malamai masu wa'azi da masu yawo wuri-wuri ana gayyatansu, suna sha'awansu. To amma idan suka aure su, sai su ga cewa ashe wato sun zo ne su yi musharakan lokutan shi da sauran al'umma. Su kuma tunaninsu, ai in suka aure shi, to za su kasance tare da shi ne 100%. Da haka sai su ga mutane na jan mijinsu, su ma suna jan shi. Jama'a gane wannan da kyau ko? Sai ka ga sun fara tunanin, to su fa ba su gane ba ne. Ya za a yi su da mijinsu, amma wasu su suke ɗauke musu shi. Saboda irin ɗawainiyan da yake a kan shi na karantar da al'umma. To idan kin fahimci cewa kin zo ne domin ki taimake shi, to akwai buƙatar za ki amfani da wannan yanayi don me? Don ki taimake shi a kan gudanar da da'awar shi da yake yi. Abinda Khadija ta yi da manzon Allah kenan, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ku dubi a lokacin da kamar yadda muka ambata, manzon Allah ya dawo gida, ne yake cewa zammiluni zammilu. Ki lulluɓe ni, ki lulluɓe ni. Ta ɗauko mayafi, ta lulluɓe shi. Sannan ta fara tambayan shi, wai me ke faruwa ne, me ke tafe da kai? Saboda ita ma ta fara fahimtar cewa mijinta ba ordinary ba ne. Da haka ya gaya mata abubuwan da suka faru. Ta ce, Annabi ya ce, aljani ya gani, na a lokacin bai san me ya gani ba. Sannan ya ce, ina jiye wa kaina tsoro, kada fa wani abu ya cutar da ni. To a lokacin sai Khadija ta yi amfani da wannan makamin da muka ce mai girma a hannun mata, sai ta natsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace kalla la yukhzika Allahu abada, wallahi ka kwantar da hankalinka har abada Allah ba zai tozarta ka ba, saboda kai ba kalan waɗanda suka cancanci Allah ya kaskantar da su bane, dan haka Allah ba zai kaskanta ka ba. Saboda me? Innaka latasalir rahim, kana sadar da zumuncin danginka, kai wanda ma ba ku haɗa komai da su ba, kana kyautata musu. Wa taksibul ma'dum, kana taimakon wanda ya rasa, mace da ta rasa miji, duk abin da kake da shi na hali za ka taimake ta. Marayu, kana kula da su, sannan kana faɗin gaskiya, sannan kana ainihin ba da agaji wajen a ga an tsaida wato adalci a wajen hukunci. Irin ne waɗannan ɗabi'un Allah baya tozarta shi. Da haka sai ta ce, dan haka ka zo mu tafi wajen ɗan uwan mahaifina, kamar ka ce kawunta ko wani abu makamancin haka. Shi ne Waraka ɗan Naufal, wanda malami ne na san zai iya samun mana da mafita a wannan hali da ka samu kanka. Ita ta ɗauki manzon Allah suka tafi can. Da suka je sun samu wato sauƙin yanayin ko ba su samu ba, sun samu. Kenan yanzu ne Khadija ta yi wa manzon Allah, ta taimake shi a kan harkar nan na annabta ko ba ta taimake shi ba. Shi yasa manzon Allah da yake mijin arziki ne, shi ma har ya mutu bai manta da alkhairan Khadija ba. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda. A lokacin bayan rasuwanta fa, sannan Annabi ya samu daman auro wasu matan. Da haka duk matan manzon Allah da kuke jin labari ba su taɓa rayuwa da Khadija ba. A matsayin wai abokan zamanta ko kishiyoyinta ba su taɓa yin haka ba. Khadija ita kaɗai ta rayu da manzon Allah har ta koma ga Allah. Amma me ya faru? Bayan Annabi ya auri waɗannan sauran matekun, ya zo ya zauna da su ƙarshen rayuwar shi, amma yana tare da su ɗin, kuma bakin shi bai daina ambaton alkhairan Khadija ba. Har Aisha da wata rana aka taɓa tambayar manzon Allah, wa ka fi so duk duniya? Kai tsaye Annabi ya ce Aisha. To wannan sai yasa take tunanin ai ita ce first lady. Wata rana sai ta ji manzon Allah na yabon wata ƙawa. Ƙawa ma fa ba wai ita Khadija ba, kawar Khadija shine tace a'a yanzu akan kawar Khadija ma kake barabare haka to in ita Khadija ne kuma ya za mu yi da kai kenan sai Annabi ce ke yarinya yi mun shuru Khadija ba a zuwa mun kusa da ita daga nan Aisha ta gane matsayinta an gane wannan da kyau ko to amma ku duba Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Khadija ta bashi gudunmuwa shi kuma sai ya nuna wato yaba kyauta ko tukuici ya rike mata wannan mutuncin nata ashahid yan uwa masu albarka abinda nake son nuna mana saboda yanayin lokaci shine fahimtar manufan zamantakewan aure da kuma kokarin gane cewa mun zo ne mu taimaki juna to wannan na daga cikin abinda zai samar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma ainihin wato rashin damuwa a gidajen auratayyanmu muna fatan Allah madaukakin sarki ya zauna da mu lafiya a gidajen mazajenmu waɗanda suke fama da matsaloli ɗaya biyu Allah ya magance musu waɗannan matsaloli waɗanda su basu ma yi auren ba suna fatan nan gaba Allah ya kawo musu mazaje ne to Allah ya ba su mazajen ƙwarai wanda za su fahimci juna su zama lafiya tsakaninsu da juna kuma su ainihin wato taimaki juna har zuwa gidan aljanna ɗan uwa masu albarka a yi haƙuri iya abin da zan gabatar kenan ina fatan malam zai zo ya fito mana da abubuwan yadda ya kamata insha Allah wa sallallahu wasallam ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi